sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 302.5 a birnin Niamey da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niya da darol da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum kuma barkanku da warhaka. Bayan kun gama shan labaran duniya kamar kowace rana Alhamis, za mu gabatar da nan kasa ba kasawa bane. To amma kafin ku ji wannan shiri, muna da rahoto akan tallafin da hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya da ake cewa nema a takaice ta kaiwa 'yan gudun hijira a jihar Adamawa. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuka bayyana.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI ta bayyana cewa yawan Amurkawan da ake samu suna yunkurin barin kasar da nufin zuwa shiga kungiyar 'yan ta'addar ISIS ya yi ƙasa daga shekarar da ta gabata. Shugaban hukumar ne James Comey ya bayyana haka ga manema labarai a jiya Laraba, inda ya ce a baya hukumar ta kan sami irin waɗannan yunkuri na irin waɗannan Amurkawa sau 6 ko sau 8 ko ma sau 10 a wata a cikin shekarar 2014 zuwa cikin farkon shekarar 2015 da ta wuce. To amma ya ce tun daga nan kuma baya wuce ma'aikatansu na FBI su kama mutum ɗaya a wata wanda yake ƙoƙarin fita daga ƙasar a irin wannan niyya ta zuwa gabas ta tsakiya don shiga cikin 'yan ta'adda masu tsatsauran ra'ayi. Comey ya bayyana wa malama labarai cewa babu ko shakka wani abu ya faru ko ya canza na lamarin a ƙarshe, musamman game da jan hankalin mafarkin 'yan ISIS game da son jan ra'ayin Amurkawa. To amma bai zurfafa bayanin yadda kai har yawan maniya ta shiga ISIS din yake raguwa ba, amma ya ce 'yan ta'addar nanan suna ci gaba da kokarin rinjayar mutanen da ke da matsala a rayuwarsu.
A jiya Laraba, wani sumame da 'yan sanda suka kai a wani wuri a Tunisia da suke zaton maboyar 'yan ta'adda ne ta yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro guda 4 da kuma akalla wasu guda 2 da ake zargin 'yan ta'adda ne. 'Yan sanda sun kutsa sansanin 'yan ta'adda ne da ke arewacin birnin Tunis, wajen da 'yan ta'adda daga ƙasashe suke haɗuwa domin shirya abinda jami'an tsaro suka kira da shiryayyun hare-hare. An kashe 'yan ta'adda 2 aka kuma cafke guda 16, bayani ƙalilan jami'an tsaro suka bayar dangane da sumame da kuma harin da 'yan ta'addan suke kitsa makarkashiyar sa'i. To amma sun tabbatar da kwace makaman da suka hada da bama-bamai da bindigogi samfurin rifle da kuma wasu makaman. Jami'an tsaro har ila yau sun kai wani sumame daban a Tattaunin da ke kudancin Tunisia duk a jiya Laraba, inda 'yan sanda 4 suka ransu a lokacin da wani daga cikin 'yan ta'adda ya tada nakiyoyin da ya damara da su. Tunisia ita ce ƙasar Afirka ta Arewa ta farko da ta hamɓar da gwamnatin kama karya a boren da ya haddasa tunzurin ƙasashen Laraba na shekara ta 2011. To sai dai har yanzu tsatsauran ra'ayi da ta'addanci yana wahalar da 'yan siyasar ƙasar. Ko a bara sai da ƙungiyar ISIS ta kai hari wata mashakar bakin teku da wani gidan tarihi, har mutane 60 da yawancinsu 'yan yawon buɗe ido ne daga ƙasashen waje suka mutu. Haka kuma a watan Maris sai da 'yan yaƙin sa kai ciki har da waɗanda suka tsallaka kan iyaka daga Libya suka fafata faɗa da jami'an tsaro a kudu maso gabashin ƙasar, inda farar hula 7 da jami'an tsaro da ma wasu 'yan yaƙin sa kai suka mutu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Akwai yiwuwar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya fuskanci ɗan matsin lamba a taron yaƙi da cin hanci da Prime Minister Birtaniya David Cameron ke karɓar baƙuncinsa a birnin London. Prime Minister Cameron ya faɗa tun kafin ranar cewa haƙiƙa cin hanci da rashawa maƙiyan samar da ci gaba ne. Haka ne ya sa ƙasashe masu arziki irin su Birtaniya da Amurka su amsa wa duniya neman mafita. Manufar taron shi ne amincewa da duk dabarun fallasawa da kuma hukunta masu aikata wannan laifi a duniya. taron zai hada da shugabannin Afghanistan, Colombia da kuma Nigeria. A wani jawabi ga ƴan jami'ar Oxford, Ms. Kiri ya faɗa wa dalibai cewa Amurka na nan tana aiki da Nigeria don yakar cin hanci da rashawa ba ji ba gani. Nigeria dai tana ji tana gani ta an fitar da biliyoyin daloli daga cikin kasar a almundahana, kama daga kudaden bangaren harkar makarantu, harkar lafiya, ayyukan gwamnati da na sababbin ayyuka. Aka fitar tare da boyewa a bankuna daban-daban da ke kasashen duniya. Kiri ya ce ba ga kasashe masu tasowa kadai ba, har masu arziki za a sawa idanu.
Rundunar sojan kundin balan kasar Somalia ta kashe akalla wasu da ake zargin yan yakin sa kai ne guda 15 a wani sumame da aka kai wani sansanin yan kungiyar Al-Shabab da ke yankin Gurgudud a tsakiyar kasar. Wannan shine sumame na biyu da aka kai cikin kwanaki biyu. Wani jami'in karamin hukuma mai suna Kadar Muhammad Ali ya faɗa wa sashen Somali na nan muryar Amurka cewa manufar wannan sumame shine tarwatsa sansanin yan ta'addar ta yadda za a kassara iyawarsu na shirya kai hare-hare a cikin kasar. Malam Kadar ya ce sojojin na Somaliya sun kwace na'urorin harba bom da wasu makaman iga a sumaman. Ya ƙara da cewa babu wani sojan Somaliya da aka kashe ko kuma ya jikata a sumaman. Sumaman da aka kai jiya Laraba ya biyo bayan wani sumame da aka kai sansanin ƴan ƙungiyar Al-Shabab da ke wani ƙauye mai nisan tazara kilomita 100 daga kudu maso yammacin Mogadishu, babban birnin ƙasar, a ranar Talata. Tun lokacin da aka kafa ƙungiyar Al-Shabab wadda take da alaka da ƙungiyar Al-Qaida a shekara ta 2006, gwamnatin ƙasar take fafata da ita. A shekara ta 2008 ne Amurka ta bayyana ƙungiyar Al-Shabab a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda, sannan ta karfafa wa Somalia da taimakon kuɗi da na sojoji don ta samu sukunin murƙushe 'yan ta'adda. Labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya da ake cewa NEMA a takaice ta kai tallafin kayayyakin azumi ga ɗaruruwan 'yan gudun hijira a jihar Adamawa, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko.
Da yake mika waɗannan kayayyakin tallafi a Malkohi da kuma Eldefate, babban jami'in hukumar mai kula da sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar Sa'adu Bello ya ce hukuma za ta ci gaba da kai irin wannan tallafi har ga al'ummomin da suka koma a yanzu.
Idan ya kare bayan ɗan lokaci kadan kuma akwai ni za mu sake zuwa da wannan, ba wannan zuwan mu na farko ƙarshe ba kenan, zuwan mu na farko kenan a nan, kuma za mu ci gaba da zuwa saboda waɗanda suke nesa da kunan su samu nan ya zama kanta ya fi kusanta da mu je Central Box a cikin Yola. Da fatan za ku fahimce mu, muna tsammanin ba da jimawa ba gwamnati da gudumawa da sojojin ƙasar da suke bayarwa, in Allah ya daba da jimawa ba za mu koma gidajenmu. Zaran gwamnati ta gama shirye-shiryenta za ta shaida wa mutane lokacin da ya kamata mutane su koma, saboda sai in ka koma agaji da za a bayarwa waɗanda suka koma zai same ka. Idan baka koma ba ko ba mu koma ba, in lokaci ya yi waɗanda suka koma su ne za su samu agaji da taimako da za su yi su gyara gidajensu. Baya yiwuwa daga nan a baka taimako na kwano ko siminti don ka gyara gidanka, amma da zaran an koma akwai shiri da gwamnati take ta tallafawa. Da zaran gwamnati ta ce ko ina ya samu zaman lafiya za mu yi kokari mu sanar da ku, ku je ku ga wuraren ku, idan Allah ya sa za a iya koma a koma. Wanda yake bukatar taimako kuma a bashi taimako don yayi kokarin gyara matsugunin shi. A madadin mu ma'aikatan hukumar bada agajin kakawa ta kasa wato NEMA, mu roke ku da ku kara hakuri da mu saboda irin ku suna da yawa, kuma muna kewaye unguwanni don mu sama muku taimako iya gurgudu.
Alhaji Haruna Hamanforo da ke zama babban sakataren hukumar ke dauki ta jihar shine ma ya karbi kayakin a madadin gwamnan jihar Adamawa, wanda nan take kuma ya miƙa kayakin ga shugabannin 'yan gudun hijiran.
Kar ku manta cewa nan da wata ɗaya ba zai ma kai wata ɗaya watakila ba za a soma azumi, kuma ya zamanta wannan mun yi ajiyan domin azumi, kayan azumi da kuma damuna yana gabatowa, don Allah a tabbatar an yi tanadi domin shi. His Excellency Gwamnan jiha Governor Senator Bindau da kuma shi deputy nashi wanda shine chairman na SEMA na Adamawa da suka dauki ɗawainiyan waɗannan kungiyoyi na bada ga wannan kaya. Mun gode muku.
Kungiyar sa kai irin Red Cross na ma ci gaba da taimakawa inda masu gaba game da halin da yan gudun hijira ke ciki yanzu. Malam Ali mai Kano shine majami'in kungiyar Red Cross mai kula da sansanonin yan gudun hijira ke jihar Adamawa.
Alhamdulillah, domin lokacin da muka zo yau kusan shekara 1 da wajen wata 6 zuwa 7, abinda muka zo muka taras abin tausayi ne, kuma abin lalle mu nemi jama'a ne su tausaya su kawo kayan agaji da kuma taimako gaba daya. Amma yau alhamdulillah gaskiya ba abin da zamu faɗi sai godiyan Allah, domin kunda sojoji suka yi da kuma sauran jami'an tsaro a wannan shiya ta North East gaba daya, wato abin a jinjina musu ne a halin gaskiya.
Sai da kuma yan gudun hijira sun ma yaba da wannan talafi da suka samu.
Ya kawo kawo mana a cikin gaggawa nema da sema. Mun gode muku. Kafa buhu 100 an bamu, masara buhu 50 an samu, wannan gero buhu 50 an samu, omo katon 30 an samu, man shafawa na mata katon 30 an samu. Sa'anan da mu gode mishi. Alhamdulillah.
Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Muryar Amurka, daga Yola a Najeriya.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gani sai Allah ala ka kai makin soja ko gidan su ko dadi ko abakin daga ko gidan su ko gunyaji.
To Usman Kabara na nan tafi da filin nan kasa, to amma halin yanzu a ci gaba da sauraron wannan waka ta Margaye Alhaji Adamu dan Maraya.
Kaka kowa ga bakin ku zai gafaro ku dan kalon maza ta shi zuciyar maza ta bati ga zuciyar maza ta gafi aban ruwa a koma yaki gobe lani bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah su sai su bindige kasu baraka masu cin mutum hanna man ai har kashe shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa. Yan samari manyan soja mai malari babban soja Allah ji kan maza sun hadi mutumin da ya ci amana Allah amana sai ta ci shi don mutuwa yan maza suke guje soja kai ko gida tana kace kato mu za mu bakin banduru wajen da ba a ce musu Allah. Soja ga wani sa'i ko an ci wannan kura ai ba a ba kare dillanci aban ruwa a kan ake dan hankalin maza sun tafi gaba ba ta lila ta motsa ga raki kamfani sun motsa wannan wajen sulema ne jika maza sun waɗi da bulawani na gode san ba mai abin mamaki. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kai soja birge man hankaka ku gwana a dutse sannan ku gwan a gindin bishiya ko kuma ku gwan a gindin rami wallahi ga ruwa na doka amma saboda neman yanki. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Allah ya ji kan Alhaji Adamu dan Maraya. Lokaci ya yi da za mu gabatar da nan kasa ba kasawa ba ne.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba. Kasa ba kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanku da haduwa wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba. Karfa amanta muna tabo maganar da aka yi na taron da aka yi na kasassu wanda aka yi a nan Amurka a birnin New York. Babban abin da Majalisar Dinkin Duniya ta yi umarni a lokacin ga kasashen duniya musamman irin kasashe masu tasowa har da Najeriya shine dole a fito da wata doka wadda za a sa ta ta kare duk wani na kasashe ta kuma bayyana irin abubuwan da yake fuskanta na maganar ƴancin sa da kuma walwala. daidai da wanda yake da lafiya ba abin da yake damun sa na maganar bukata ta musamman saboda haka ba nakasashe ba ba mai lafiyar ba duka ɗaya suke to wannan abu yana cikin abin da ita kanta majalisar dinkin duniya ta aiko wa Najeriya a jaddade bayan an dawo bisa sakamakon wannan taro da aka yi a New York to me hana wannan doka tabbatuwa ne a cigaba da kasancewa da mu a cikin shirin na kasa a makon da ya gabata in ba a manta ba muna tattaunawa ne da Malam Ayuba shugaban wata kungiyar koyar da sana'o'i ga nakasassu mai suna Beautiful Gate dake garin Jos inda kuma yau zamu karkare hirar tamu inda yake cigaba da gaya mana wahalhalu ko kuma kalubalen da ya fuskanta a rayuwa ga cigaban hirar tamu
sai yazo mana babara sai yadda inje makaranta ba saboda yana ganin of course ba laifin shi bane saboda bazan iya tafiya da kaina
haka
saboda haka sai yana so in zama blacksmith
eh wato makeri
yawa ya so in zama makeri saboda yana ganin tunda Allah ya hana ka kafafuwa kuma gashi ya baka hana yi
kuma da hannu ake kira ka
yawa da hannu ake kira kuma mu a kauyen namu gaba ɗayan mu manoma ne kowa zai zo ya sayi garma ga tare da duk dai sauran kayan da manoma ke aiki da shi to kaga ni ban tashi shiga makarantar cancan ba san da na samu keke
yawa
na gurago
eh
a lokacin kuma na riga na dan yi
kuma haka
to ina kusan 19 years a lokacin
eh
a lokacin da na koma makaranta na gama primary sai na shiga secondary school
abin da nake so in gane wato da girman naka kaje ka shiga primary ma
kware yawancin karatu na nayi shiga
girman eh na gane
so na gama primary school sai na yi secondary school sai na je babban makarantar koran da malamai wato college of education so da na gama college of education a Kwanga
eh NCE
sai na je Benue State Benue State University na yi advanced diploma in public administration
eh wato harkar mulki
harkar mulki lokacin sai na dawo Jos sai na samu aikin koyarwa na zama teacher to a teacher din ne sai na zage shiga jami'ar Jos na yi karatun lawyer
a cikin wahalhalun da ka fuskanta menene zaka ka rike shi a rai wanda kake ganin cewa ya kamata duk wani wanda yake da wata nakasa a toshe masa wannan kafar ta ina ka fuskanci wata matsala da ta baka haushi ko kuma ta tsaya maka a rai
na farko babban abin da yake mantuwa a kwarya shine rushin samun abin tafiya
kaman keke da kai magana
yauwa kaman keken guragun nan kusan kaman shine ginshikin abin da ya canja rayuwana saboda ba don haka ba da ina nan a karkaran mu ja da kafa in zo na bakin titi
shikenan ba
ina bara to wannan keken da na samu shine ya bude duniya na gaba daya ya zama na zan iya tashi daga nan in je can kuma dawo gida da kaina
haka
babban damuwa kuma shine a ce duk na kashe shi ya samu goyon baya na karatu ko na koyan sana'a ko kuwa na kafa dan jarinsa da zai yi ko da a bakin gida ne so kaga wannan ya zama an samu confidence cewa zaka iya yin wani abu kuma a tallafa maka
to wani jin dadi ya baka karatun daga karshe wanda kuma shine zaka sa a rai duk wanda yake tunanin zai shawo ya in ya tuna da yanda kila kai ka koma yanzu sai ya ce bari in dage
eh to kaga karatun da mai sai ya bude mini kofofi da yawa ya zama na yanzu zan iya yin rubutu yi proposal and tura nan
wato neman kaman takardar kwangila haka
yawa samu mutane ana magana newa an tofa albarkacin baki na ya gulgudu na yi aikin malanta a Jos na shekara 7
anya ko gwamnati na taimakawa harkar nakasa a Najeriya
maganan gaskiya da taimakon bai taka karaya karewa
ya kai kaman kaso 10 cikin 100
10 cikin 100 ina ga da an samu 10 cikin 100 wanda kila da ba koka ba
idan yanzu aka ce kai a matsayinka na wanda yake da nakasa in aka ce ka faɗi abu daya a gwamnatin ci a ce ka faɗi abu daya ko biyu da za a yi wa nakasashe zabi guda daya wanda in aka yi masa an gama da komai a rayuwarsa me zaka ce
ka san babban abu da ya fi cima dukkan nakasashe mutuntuwa a kwarya shine ya zama ba a damawa da shi saboda haka babban kuka da zai wa gwamnati shine ya zama an yi da nakasashe
kana nufin kamar a ce akwai wakilanku a cikin su
yawa akwai wakilanmu saboda su ne sun fi sanin abin da ke ci mana tuwa a kwarya
amma me ye babban hikimar kana gan an ce kuna dama a ciki din karshe an ce za a yi wani tsari ga ku a ciki daga nan me za ku yi
eh to kaga ne daga nan za mu iya mu shigar da kokin mu kaga yawanci ana mantawa ne da nakasusu sai can ko rana ko an fara azumi sai kaga an ji an dan bada
indo
gero an zo da yan jarida kaga wannan baya mana komai kuma wallahi ba farin ciki muke yi ba duk lokacin da aka yi wannan
saboda muna so ne a damu da mutum daga farko har karshe.
Ke mutanen gari suna kallon naka sosai a matsayin suna kasan su.
Eh to wannan gaskiya abun takeici ne sosai saboda naka su a duniya suna ba da cikakken gurmawa da goyon bayan su ga harkokin rayar da kasa.
Nan kasar har shugaban kasa an yi da me na kasa.
Kware Franklin Roosevelt. Akwai ababe da yawa da nakazasu suna iya yi wanda masu lafiyar ma ba su
iyawa
ma yi shi ba. Saboda haka nakazashin mutum ba kasheshe bane kuma ina roko ma ƴan uwana nakazasu mu tashi.
Yau wada ma zan ce maka su me zaka ce musu su ma suna kallon cewa muna ƙasa.
Eh to kaga wani lokaci saboda yadda mutum ya samu kanshi sai ya ga kaman shi din ma ya kasa ne da gaskiya. Amma kafin turawa sun ce akwai ability and disability.
Akwai nakasa a cikin rashin kasa akwai kuma kasawa a cikin nakasa.
Yawwa so kaga dai duk wanda yana da nakasa idan ya samu tallafi da ya dace da shi to wannan ability shine zai bayanu.
Muna godiya Malam Ayuba da ka samu tattaunawa da mu. Allah kuma ya ba da sa'a a abinda aka sa gaba. To daga nan ne sai muka koma ga Dr. Ankali mai bawa shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari wato shawara ta musamman akan harkan nakasassu inda na tsaya a cewa shin wace irin nakasa yake da ita sai ya fara da amsa mun cewa
ni makawa ne ba na gani a makance shekarun baya
da girman ka kotun kana yaro
no na girma na gama karatu na kammala university daga Ahmadu Bello Jami'ar Ahmadu Bello
eh
na ji bota a kasashe ne na ara sabon da ya same ni kaman da wasa ta fara dunniwa hankali har
Allah ya kaddaro haka eh to gashi kuma yanzu kana mataimaki na musamman ko kuma in ce mai bada shawara na musamman ga shugaban kasar Najeriya me kai ka ga wannan matsayi
na ba ma kai na shawara inda mutane ba su yi ma ni zan amfana ni zan abin da zai sa duniya ta san dini ina ba ma kai na buka zuciya na ce wannan lefilas sanar abin da duniya za su da cewa akwai dalilin da ya sa muna da rai
ko
bangin da ya halicce mu ba sai ce ba mu da amfani ba da mu mutu tuntuni amma tunda muna da rai akwai abin da za mu amfana ma duniya ma wanda ya yi kawo mu duniya
guragu da makafi da kutare da duk wani mai ciwo ko kuma bukata ta musamman irin wannan suna kukan cewa gwamnati ta yi watsi da su ba maganan doka a kasa ba maganan a yi musu asibitin su a ce nan za ku je ku bulayi nan ne za ku bi da motar ku nan ne za ku yi parking irin yadda ake a kasashen nan da muke ciki muke gani yanzu kai a matsayin ka na mai ba shugaban kasa shawara ta musamman wani kokari kake dan ganin cewa kun samu wannan tsallakewar saboda ƴan baya
to na farko dai zan gode wa shugaban kasa da ya tuna cewa muna nan muka fara da shi lokacin campaign hajin har wa yau ya tuna da mu ta farkon kenan duniyar nan tun rayuwar Najeriya sai aka ba wa takasi a appointment matsayin advisor
a fara shugaban kasa
to akwai abubuwa tun ni ma na mutum ne na sa wahalan da shi na muka shiga muka shiga gwamnati nan tare akwai abubuwan da muka shirya da shi da shugaban kasa da kansa ya wawaye cewa gashi nan abubuwan da zamu yi abun ya dame shi cewa gashi nan asibiti hanyar motoci da motoci mai kwashe mu daga nan zuwa can karatu makarantu duka da aiki ne zamu yi mu ce da iyalan mu ka san ko aure ma da kyar
ake yi
zuwa makaranta da kyar
haka
duka mu sa abin da an riga muna aiki a kowani document ne wanda zamu yi as working document
haka na
to nan gaba zan kira duka leaders din shugabannin different groups din na kasu zo mu zauna tare sai mu endorse document din document ne zai zama kamar policy din disability a Nigeria
wato kamar wani kundi
da shi zamu aiki da shi shugaban kasa zai aiki to nan ba da jiya ba zan kira dukan su mu zauna tare wato national disability round table
eh na kasa
mu zauna duka mu leaders stakeholders
shugabannin na kasa su
sai endorse document ne sai mu fara amfani da shi kukan duka mu nake ciki ina ciki in samu amfani shi ya kuri kadan da shugaban kasa bayan gama budget na ka ware kudaden za a amfani shi sai mu sai wanda za a yi da
okay to an dan gyara ne da an ce kaman a budget din yanda mu muka samu labari a jaridance cewa a budget din kaman ba a tuno da nakasa su sosai ba dan kaso kadan aka ba su haka ne
wancan budget din minister of foreign affairs kenan
oh na minister
amma shugaban kasa akwai budget da ya ware za a amfani shi eh ka san shi shugaban kasa zuwan shi canji muka shiga yanzu muna so ne zai bada immediate results na jama'a da gani
sakamako na yanzu muna godiya gare ka Dr. Ankali mai ba shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari shawara akan harkan nakasassu wanda kuma in ba ku manta ba ya gaya muku shi ma baya gani sai a ci gaba da kasancewa da shirin nakasa ba kasawa ba domin kuwa a mako mai zuwa muna da wani yaro dan shekaru 14 katal wanda na tambaye shi shin ya sunan ka
sunana Ukashet Lawrence
Daura a kallon zaka kai shekaru kamar nawa
to an haife a 2002 ko ga watan July
to sai a kasance da mu a cikin wani makon inda za a je shin wannan yaro ina ya sa gaba a madadin duk wanda aka ji muryoyin su Yuba Hiro da Yedone shine ya hada mana sauti Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
ga kadan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana waka bakin mai ita aka ce ta fi dadi
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam madorin jihar Jigawa ra'ayina ne yau da zan bayyana game da zargin da David Cameron ya yi wa kasar Najeriya da kuma Afghanistan game da kasashen da suka fi cin hanci da rashawa a duniya to wannan zargi babu gaskiya a cikinsa ina kuma janyo hankalinsa da in nemi gafara a gurin waɗannan ƙasashe guda biyu domin irin ƙoƙarin da janar Muhammadu Buhari yake yi na kawo ƙarshen yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya to ya janyo ƙasarmu daraja a idanun ƙasashe daban-daban kuma gwamnatin da ta shuɗe ita ce jagora a duniya wajen cin hanci da rashawa amma tunda an kawo da ita an samu canjin gwamnati wanda kuma kowa ya tabbata domin tabbatar da kawo ƙarshen wannan matsala to bai kamata a yi musu kuɗin goro da wasu ƙasashe da wannan al'amari ya zama musu
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Sayyano Atum Tambuwal Sokoto State Nigeria ina kira ga mai girma shugaban ƙasar tarayyar Nigeria Muhammadu Buhari da cewa da yi hankali kada masu ba shi shawara da waɗanda ake waye da shi da masu ba shi shawara a kan tattalin arzikin Najeriya kada su kai shi ga magana banza game da wannan shugabanci na tarayyar Najeriya Yoshina talakan Najeriya wanda ya sha rana ya ji yunwa ya fada dukiyarsa ya fada jininsa ya zo ya zaɓi janar Muhammadu Buhari da sauran yan kanzaginsa ko kuma in ce waɗannan shiga rigarsa suka kai labari a zaɓen 2015 za a kasance yau ga yunwa ta dami talaka ba kuɗi abinci ya yi tsada wutan lantarki ta ki tsaya ga talaka babu aikin yi yanzu na ake fafutuka a kirkiro da aikin yanzu kuma kwatsam a zako muna sakamakon farashin man fetur lita naira 145 janar Muhammadu Buhari ka sani cewa wallahi talakawan Najeriya yadda suka miƙa wuya zuwa gare ka ba ka ganin laifinka har ila yanzu amma fa kada a sare maciji a mance ba a sare kansa ba ka sani wallahi nake waye da kai suna baka mugunyar shawara zuwa ga talakawan Najeriya mai magana da yano a tuntambuwar Sokoto cikin Najeriya
kafin mu sallama ga takaitattun labarai
hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI ta bayyana cewa yawan Amurkawan da ake samu da yunkurin barin kasar da nufin zuwa shiga kungiyar ƴan ta'addar ISIS yayi ƙasa tun daga shekarar da ta gabata shugaban hukumar ne James Comey ya bayyana haka a jiya Laraba inda ya ce a baya hukumar takan sami irin waɗannan yunkurin irin waɗannan Amurkawa sau 6 ko 8 ko ma sau 10 a wata cikin shekara ta 2014 da kuma farkon shekarar 2015 da ta wuce to amma ya ce tun daga nan kuma baya wuce ma'aikatansu na FBI su kama mutum ɗaya a wata wanda yake kokarin fita daga kasar da irin wannan niyya ta zuwa gabas ta tsakiya da nufin shiga kungiyar ƴan ta'adda masu tsatsauran ra'ayi a jiya Laraba wani samaman da ƴan sanda suka kai a wani wuri a Tunisia da suke zaton maboyar ƴan ta'adda ce ta yi sandiyar mutuwar jami'an tsaro guda 4 da kuma akalla wasu guda 2 da ake zargi ƴan ta'adda ne haka kuma ƴan sandan sun kutsa sansanin ƴan ta'addar ne dake arewacin birnin Tunis wajen da ƴan ta'adda daga kasashe suka haɗu domin shirya abinda jami'an tsaron suka kira da shiryayyun hare-hare akwai yiwuwar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya dan fuskanci matsin lamba a taron yaki da cin hanci da Prime Minister Britania David Cameron ke karɓar bakuntansa a birnin London Prime Minister Cameron ya faɗa tun kafin ranar taron hakika cin hanci da rashawa makiyan samar da ci gaba ne
to masu sauraro kamar yadda muka saba da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci s sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC. A madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri a kasance lafiya.